Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da kasancewa da ku. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Hawwa Sharif
tare da ni Zahra Aminu Faki.
Jama'a, kamar da yadda kuka sani, a kowace ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla, inda a yau 12 ga watan Satumba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan kalmar da Hausa ke amfani da ita ta yar mace.
Masu sauraron mu, muna tafa da ƙarin bayani.
Masu saurare, a cikin shirin namu na yau, wakilar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren namu.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Sauraron mu, za mu garzaya da ku zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da abokiyar wato wakilar mu dake can, Binta Ibrahim, da bakin da ta gayyato mana.
Ke sauraron barka mu saki sadar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da malamai inda za mu tattauna da su akan kalmar nan da Bahaushe yake dangantawa mace, wato musamman ƴan mata akan ce ƴar mace. Shin menene ita wannan kalma take nufi, kuma menene ma dalilin kirkirota? A cikin zauren namu muna da Malam Bello Bala Bungudu da Malama Jamila Lamin da kuma Malama Usaini Hassan Suleiman. Barkanku da zuwa nan zaure namu.
Yau, barka.
To idan dai aka ce ƴar mace, Bahaushe na nufin wani abu ne, musamman kuma Hausawan bangaren maza. Malam Bungudu, idan na ce ƴar mace, ku maza da kuke kiran ƴar mace, me yake kawo wannan kalma, me wannan kalmar kuma take nufi idan aka danganta shi daga mace?
Wato, kafin mu shiga, akwai ƴa mace, akwai kuma ƴar mace. In an ce ƴa mace, ma'ana an haihu an samu ɗa namiji ko an samu ƴa mace, to shi ne sai a ce ƴa mace. Amma ƴar mace wato yarinya ce da aka rene ta, budurwa ta tashi ta zama mace, amma tarbiyyarta da tunaninta da sanin ya kamata ta da hangen nesanta, mace mahaifiya ita ta bata wannan tarbiyya, ba mahaifinta ba. In da yake dama ita tarbiyya, akwai ɓangaren uwa, akwai kuma ɓangaren uba. To ita ka cokan tarbiyyar ta gaba ɗaya ta ɓangaren uwa ce, babu ta uba. Kuma ko ta ɓangaren uwar bata ebo hali na ƙware na mai kyau, an bata tarbiyya ta inda uwar take da rauni, wani mugun hali ne aka tattara aka miƙa mata, ba a bari ta sa halin ƙware ba. To lokacin da ta tashi da wasu ɗabi'u marasa kyau, waɗanda in ta yi aure kuma wannan auren zai tasiri, mijinta ya ga bala'i, ya ga tashi hankali, ba ta da tarbiyya, kuma ba wanda ya sai mata magana, kuma ba ta ganin kowa da mutunci, to sai ka ji an ce wannan bai sa'ar mata ba, ya aure ƴar mace, wanda mace ta ba ta tarbiyya, mace ce ta sai ta take nuna mata ga irin yadda za a yi a rayuwa, kuma mace ce take nuna rasar da ita da yadda za ta tafi da rayuwarta ta aure, da yadda za ta ba da tarbiyya ƴaƴanta, ma ita ba in ta yi aure. To lokacin da baka yi sa'a ba, yarinya da ba ta ganin kowa da kima da mutunci har mahaifinta, kuma sai mahaifiyarta, to shine zaka ji an ce an samu matsala, yaje gidan da ba gidan tarbiyya ba, gidan da mace take ba da tarbiyya, yaje ya auro ƴar mace wadda ba ta ganin mahaifinta ma da daraja da mutunci ballanta na mijinta. To shi yasa cikin maza zaka ji an ce akwai matsala, wani bai sa a mata ba, shi kam ya aure ƴar mace wadda mace ta ba tarbiyya, kuma tarbiyya mara kyau, ba tarbiyya ta zuwa gari ba.
Malam Bello, kana ta magana akan cewa yadda mace ta ba da tarbiyya, shi akwai wata yadda ko kuma ce da ba mace ne take ba shi tarbiyya ba, duk da yake ka fara fayyace mana cewa sai idan tarbiyya ba ta da kyau ne, ko kuma idan tarbiyya an ba da ita ne bangare ɗaya ba tare da ɗayan bangaren ba, wato kana nufin idan uban ba shi da rai ko kuwa a'a ko da yana da rai hakan yana iya faruwa?
Wato abinda aka mi idan ita mace yarinya ta taso tana da tarbiya kuma ta san ya kamata, to ko da mareniya ce mahaifinta ya rusu, to an san lokacin da babansu yana raye namiji ne tsayayye wanda ya ba mahaifiyarta ita kanta mahaifiyarta tarbiya, kuma wannan tarbiyar ko yana duniya ko ba duniya ta tafi ga ƴaƴanta. Kuma ana ganin sauran ƴaƴan da aure suna da tarbiya suna biyayya, ana cewa ƴaƴan marigayuwa ne sun gaji ubansu kuma sun gaji mahaifiyarsu kuma suna zama aure kuma suna da hakuri da biyayya, kuma sun yarda da cewa mai gidanta aljannata tana ƙasan mijinta kuma ta yarda ta yi mashi biyayya, to sai ka ga an ce ya yi sa'a ya ɗauko aure gidan tarbiya. A lokacin da aka yi aure yarinyar da ba ta da tarbiya ga mijinta da ba ta ganin kowa da kima ba ta raga ma kowa, to lokacin kuma uwa take goya mata baya, sai ka ga yannanta ma da babanta da 'yan gidansu suna tsoron su zo su yi mata faɗa saboda ga mahaifiyarta ta yi bala'i cikin gida. Sai ka ga mutum ya aure yarinya yana so ya je ya gaya ma babanta in ta yi ba daidai ba, sai ka ga yana tsoro ko kuma ya ce to ni yanzu ko ka gaya min wani mataki zan ɗauka ya zan yi, saboda ni ma ina gode
da cikin gida. Ita ake cewa 'yar mace, wani 'yar mace ko da uban na da rai
ko da yana da rai ba shi aikata mu, saboda yana gode ya magana abin zama bala'i shi ma ya ga tashin hankali ya gani a kwalesa a cikin gida, yana cewa to ni yanzu na isa in je in yi magana in je cikin gida wajen uwar yare na nima in ga bala'i, ka je ka yi ta hakuri ni ma ka rike hakuri da uwarta, to ko wani raye ko bai raye shi da 'yan mace.
Malama Jamila, lokacin da ke ta bayanin sa yana nuna cewa ko da dai uban na da rai shi bai da ka taɓi su kaza da kaza, ya ƙara da cewa idan ta yi kyau, wato idan danyi idan ta yi kyau sai yawa, wato idan tarbiyya ta yi kyau ko da bai da rai sai a ce uban ne ya ɗora ta kan tarbiyya.
To ai ina ce miki idan ta yi kyau rijiya, in ba ta yi kyau ba masai. Kin ga abin da nake so ki fahimta shine mu fa iyaye mata ko yaushe mu ne muke dagewa akan tarbiyyar ƴaƴa, amma ko ya ɗaya karkace ya goce to laifi na uwa ne. Shi yasa ake cewa idan ɗaya ya zama mutum na ubansa ne, idan ya karkace sai a ce a danganta shi da uwa.
To wannan yana nufin cewa tarbiyyar shi baban ne ya bada ya sa ya zama mai kyan uwar bata bada ba ko ko yaya
ba, ai mafi shi da kansa uban wake tarbiyyantar da shi, shi da
kansa wato mijin shi kansa ba
shi da kansa, to ai tarbiyyar matar shi zai bi musamman matar shi ta fare yanda ta dora shi baka yake miƙewa fa, to kuma sai ta zo ta fara haihuwa ai dole ya taimaka mata su haɗu su tarbiyyantar da wannan arzikin da Allah ya basu. Idan ya kasa ita sai ta dage, idan ta kasa shi sai ya dage, dole dai a samu dan nan ya tafi asaiti. Idan aka zo aka rasa, misali yanda muke magana ƴar mace, Allah ya kiyaye ba fata muke ba sai miji ya zo ya kwanta ya rasu ya bar uwa da ƴaƴa, ɗan uwansa duk sai su baje, abokan arzikinsa sai su baje, kowa sai ya baje sai a barta da waɗannan ƴaƴan, abin da yake faruwa dai a cikin al'ummanmu. Kin gane tunda inda kake dai nan ka sani. To idan aka bata da waɗannan ƴaƴa, ita ce cin su, ita ce shan su, ita ce suturar su. Ba wanda yake kallon ya take kula da ƴaƴan nan. Allah ya kiyaye ba fata muke ba fata muke, duka al'ummanmu mu zamanto na gari, mu zamanto abun burgewa, mu zamanto abun sha'awa. Sai aka barta da wannan, ya zamanto ba ta da abun yi, ba ta da me yi mata. Abin da ake cewa me baka kai baka da shi, me baka ba shi da shi. Ake cewa ranar kai da barawo shawarar ku daya. Sai kawai ƴaƴan nan sai su fara sakin hanya.
Kuma gashi hannu daya,
gashi hannu daya wanda baya daukar jinka. ƴaƴa suka fara sakin hanya, ita kuma sai ta kasa ta tallafo su ta nuna musu daidai, sai a fara aya dama a wancan ai ƴar mace ce ko kuma ma suna kan hanyar ma suna kan tarbiyyar, tana kan tarbiyyar tana da abin yi din, tana kula da su tana musu komai, sai a fito neman auren ƴa. Sai waɗansu daga can gefe sai su daka tsalle sai su fada cikin maganar ai ƴar mace ce ba ma sai na laifi
ana iya sa musu wannan,
wallahi sai a laka musu wannan tabon amma kala musu shi. Kuma mafi akasari ku yi haƙuri da abin da zan faɗa, mutanenmu sun fi haka. To a wannan al'amarin a nan muke ɓata junanmu, an fito neman ƴa sai a zo bincike, yanda ake cewa sai a yi bincike yau, wato wannan ba hana ba yana da kyau. To amma sai kawai wani daga gefe an tambaye shi a'ala wance ai ƴar mace ce,
wato saboda uwar ba ta sake aure ila ba
ko ma uban yana da rai,
kuma yana da rai amma ita take komai a gida,
a'a ko ba ita take komai a gidan ba, idan dai kawai an ga dai
ita take
yau ta zama kamar namiji a tsaye a gidanta, ai wance ƴar mace ce ai a'ala uban ai mijinta ce ne, wannan kalmar dai da za a jefa namiji da shi ta yi masa ciwo ko a ce mijin hajiya ne. Kisa ana jefa maza ita dan a bata musu gida ma,
wato idan aka ga cewa ana zaman lafiya da iyalin
sa yau sai a jefa mishi wannan kalma,
eh baya zare mata ido,
eh sai a ce ai tsoranta ma yake ji, shi kuma sai ya ce to bari ya nuna ba tsoranta yake ji ba,
sai ta tashi hankali
da mazurai ya zo ya tada gashin baki yana zazzara ido a gidansa, ita kuma idan mutum ya kirki sai ta ce ba za ta yadda da haka ba sai ta tashi tsaye ita ma kin ga ba ma fada aka sun kirki ba
au kyokiya da bayan
bangare to sai ta ce ita ma ba za ta yadda da hakan ba sai a zo ana ta kai ruwa rana ana wannan kai ruwa rana sai wani ya sake bullowa yana neman wata yar ka tsaya ka ji abin da gidansa yake ciki yanzu nan inda muke zaka ji su suna tashin hankali ai sai abin da uwar ta ce ai yar mace ce to sai ai ta bata wa ƴaƴa mata suna da haka
ƴaƴan sun yi sa aure ga tarbiyya akwai amma
ana fitowa neman auren nasu ana rushe musu wanda kai in aka yi maka ba za ka ji daɗi ba
malama usainan yayin da malama jamila ta yi mana bayani galililan da yake sa ma a kira mace ƴar mace shi ma malam bello ya iya bakin kokarin sa na ganin cewa su fa ga abin da suke nufi din aka ce ƴa mace ko kuma aka samu tasgaro a zamantakewa na aure ko kuma na tarbiyyar yaya sai a ce dan saboda uwace take daukan dawainiyar tarbiyyar da su ba tare da sa hannun namiji ba kewayen zalili ne ke ganin yake sawa a guji ƴa mace ƴar mace a guji ƴar mace idan za a aure ta shin akwai wannan ma matsalar ta cewa wannan tunda mace ce zalla ta rene ta ba ta da tarbiyyar bai kamata a aure ta ba saboda uwa ce kadai al'amarinta kila uban ya mutu ko sun rabu da uwar da uban ta kwashi ƴaƴanta tunna ba su tarbiyya ta ce ba za su saki aure ba shin kina ganin waɗannan abubuwan sun isa su ba da hujjar kar a aure ta saboda ƴar mace ce
to malama Binta ni gaskiya na gode ma Allah saboda ni na ga da ni duk inda aka ce za a taba za a shiga haƙƙin mace ni gaskiya ina cikin wanda zan tsaya in mace fighting sai inda ƙarfi na ya ƙare saboda kullun duk inda aka yi jifa kan mu yake ƙarewa to mun gode ma Allah ni akwai inda naga an je neman aure aka ce ba za a ba namiji ne aka je neman mu aure ki tura zancen ƴa mace aka ce ba za a ba shi auren ba saboda dan mace ne shi kwarai kuwa kuma auren da ba a yi ba kenan aka ce dan mace ne saboda uban shi da uwar shi sun rabu ba sa tare tun yana karami a hannun uwar shi ya girma ya raye komai har ya isa aure aka je neman mishi aure an tafi garin da za a je a yi auren sai dangin uban yariya suka ce ina nashi iyayen aka ce ga waliyin shi an suka ce sam sai wani ya zagaje ce ai dan mace ne auren da ba a yi ba kenan sai dai Allah ya
wato yana da tabo shi wannan kalma na ƴar mace
kwarai kuma
wanda yake kowa da kika gani da tarbiyyar mace ta so
kwarai kuma macen nan dai ita ce dai to dan haka nan wallahi mu dai gaskiya mu Hausawa muna da matsala kuma kalman nan ta a ce dan mace ko ƴar mace kalman nan ni ina kaman abu biyu suke tafiya da shi sai an tsaya an fahimtar da mutane
muna jinki
yawa saboda akwai inda wani yana alaka wani zai dauki can an ce ƴar mace yana dauka ai ya ce wanda uwar ta haife ta ba bisa sila aure ba
wani
zai iya fasara ta da haka wani kuma zai iya gane fahimtar cewa a'a bisa ko da sila aure aka haife ta kila bata girma da ubanta ba ko kuma a cikin gidan uwar ta fi karfin uba
kamar yadda magana da malam Bello ya faɗa na cewa uwar ke take jagorantar gidan
yawa sila biyu ce suke dauka
Mama, mama.
jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
Malam Bello, ba tambaya.
Yawa.
Me yasa kake ganin me ke kawo wannan damar da mace za ta iya samu ta zama ita ce take daukar nawayin gida ko take jagorantar gidan ko kuma sai abin da tace ake yi a gida?
To dalilan suna da yawa. Na farko kai in zaka yi aure, ka san gidan da zaka yi aure. Don da sai rariya,
ya san za ta zuwa ruwa,
za ta zuwa da ruwa. Kai ne ka tashi yin aure baka tsaya kai bincike ba yadda addini ya tanada da al'ada. Kawai ka tashi kaga yarinya ko ɗan gidan mai kuɗi ce ko kyawun ta ya kai ka, baka tsaya ka dubi addinin ta ba da tarbiyyarta da sarsalan asalin su, ka je ka fada ka yi aure. Lokacin da ka yi aure ba ta da tarbiyya tana kokari ta juya ka daban, can kai kana son ta duk abin da ta faɗa ba za ka iya ganin ba daidai ba ne, kuma duk wanda ya zo ya gaya maka gaskiya akan ta za ku iya samun saɓani da shi. Mun ga iyaye waɗanda sun samu saɓani, mutane da yawa sun samu saɓani da iyayensu, wani ma mahaifin shi, wani da iyayen mahaifinsa mace akan matarsa tana abin da bai dace ba, iyayen shi sun kira shi sun mashi faɗa, sun masa magana, ya gaya masa magana kuma ya nuna ba su isa ba. To ina ga ka iyayenka ba su isa ba, wane ne wani aboki ko makwaci wanda ya isa ya gaya maka gaskiya akan iyalinka? To na farko kenan. Na biyu kuma akwai kaddara, za ki ga wani kaddara ce ta kai shi ya je auren kaddara. Matar da ta zama balagi ta zama mai alagagai, saboda duniya a matsayinka na musulmi dole ka yi imani da kaddara hayra wa shari. Akwai wanda shi na Allah ya jarauce shi a duniya, komai yana da babu abin da ya rasa, amma da Allah ya tashi sai ya jarauce shi da muguwar mata.
To amma duk a bayanin nan naka kana nufin da mace da gaske din aka dauka ta fi karfin gidanta ne? To amma fa akwai yan mata masu asali masu tarbiyya da kuma sanin ya kamata waɗanda kalmar ita wannan ta yar macen ta yi musu illa ko kuma ta hana samun mazaje na gargari ba tare da dan saboda iyayensu mata sun raina iyayensu maza ba, ko kuma an bar su a haka a sakaka ba. A wannan kalmar ana amfani da ita ne kawai saboda kila an ga cewa uwar ba ta bar ƴaƴan da sun tagayyara ko sun wulaƙanta a cikin gari ba, ko kuma ta tsaya musu saboda ta ga uban ba zai tsaya ba. Da a halin yanzu da ake ciki muna da wannan matsalar na cewa maza da yawa za ga cewa sun saki komai na gidansu wa matansu.
To duk gidan da kika ga an samu nasara, an samu yanda ake so, an samu tarbiyya ta kwarai, to akwai mata kwarai gidan.
Namijin kwaran ba.
Kana ma iya samun namiji shashasha wanda bai san ciwon kanshi ba. Amma eh an ka samu shi sai aka ce duk wanda Allah ya ba mata kwarai ya bashi rabin dadi.
To a saba da gaskiya.
To mun ya zo aka samu mace ta kwarai tsayayya a cikin gida. To shi ne nasarar gidan.
Ai bodo.
To shi yasa kika ga yaran samu aka san haka, saboda an san komai na hannunta.
Na so a ce maganar nan ka yi ta a ƙarshen wannan hirar ta ne.
Ai gaskiya ce.
Saboda kaga duk inda ka tadda namiji ya zamo talasuru a gidan shi, ya zamo solobiyo, ya zamo dan rakiya ko na ce dan amshin shata a gidansa, to a gaskiya bai tsaya ya zama cikakken namiji ba. Ya zama to namiji ka ba wa iyalinka ci, ka ba su sha, ka ba su sutura, uwa uba ka ba su muhalli, to matan nan ko ita ce yar guguwa
insha Allah.
Wallahi sai yanda kai da ita duk abin da zaka iya yi mata zaka iya daurewa. To ba yanda za a kira ƴaƴanka da yar mace.
Ka sauke nauyin da
Allah ya bari ki jinga miki. Iyayenmu suna faɗi mu lokacin a dai yanzu shekarunmu nan dai mun ga iyayenmu dai da tawa ne na da. Mahaifinmu yana gaya mana cewa duk inda namiji ya zama namiji a cikin gida, wallahi mace ko ita ce yar guguwa.
Ko
shedan ne yake ka ce ta biyayya. Amma duk inda aka samu namiji ya zama karazibe,
ya sauke nauyin,
to ya dauki nauyin da Allah ya dora mishi yayi watsi da shi, to lalle ko gida namiji ya zama ba namiji ba.
Sai
yanda aka juya shi.
Hajiya Husaina ita mace, ko da a ce daga an yi kiran ladani ya yi kiran sallar asuba, shedan yake dora sirdinsa a kanta. Billahi lazi na rantse muku ba kuma zan yi kafara ba, in dai namiji ya zama to tsayayye a gidansa yana tsaye da kafafunsa kamar dutse, Allah ba shedan ne dora mata sirdi ba. Sai dai in ba yayi
kuna ji duk inda kuka ga gida namiji ya bari an yi abin da aka ga dama, to shine yake da gida, shine Allah dora ma shugabanci laifin sare. Amma akan samu wasu exceptional cases, ma'ana wani abu wanda ko ga addini in muka duba gida ai akwai wanda Allah ya jarce su da mugurin mata. Shi yasa duk uwa ta kware kowa sai ka ji cewa ne Allah ya baka mata kware. Ana samun wannan wanda zaki ga tsayayye ne, amma shi nan jarabta shi take a duniya.
To
Ai ni aka ce mu mutunci ni da nake da na ai ya ta ce amma sai ga ni ba a kawo ni ba bello sai aka ce ai yar mata ta ce ai ni kasa ga kasar Hausa duk inda kika ji an ce yar mace ce to a dattije tsohin maza ba sa kallon mace mai uban yare ake kallo an san ya zama talusa ne an zama ya san ya zama magallami kuma an san shine bai tsaye da kafafunsa ba kamar da Hajiya Jamila ta fada a gidansa shi yasa aka samu yar mace
to me yasa shi wannan kalman yake yi ma irin waɗannan ƴan matan illa duk da yake ba laifin su bane na kasancewa a cikin wannan hali ko
yayin saboda ai kalma ce illa ta zo
da illa ta zo abinda yasa illata yanzu shi uba fa shine ado
haka ba haushi
yau idan ƴaƴa miliyan uwa ta haifa uban su shine adon su kuma ita da kanta uwar wannan uban ita da kanta shine darajarta
kwarai
shi da wannan mijin nata uban ƴaƴan nata shine darajarta shine darajar ƴaƴanta shine kimar su da komai nasu na rayuwa to sai aka zamanto walau ya rasu baya nan mutane sun kasa fahimtar cewon a'a gafa abinda Allah ya aiko musu da yasa ta zamanto ita take kula da ƴaƴanta wasu kuma haka kawai sun ki jinin su ne sai kushi wasu kuma ita uwace ta kasa yi wa ƴaƴan nata tarbiyya ta sa su a hanya ingantacciya ko na ce kyakkyawa sai ya zamanto duk kowa yana lura da irin tarbiyyar su da ko da ba sa shiga harkan mutane tunda yanzu kinsa dan adam ake kiwo ba dabba ba an riga an gaba fahimtar yaya rayuwar su take tafiya shikenan sai a fara jifan su da wannan kalmar ita kuma kinsa kalma ce mai daci ba dadi gare ta ba saboda kowa in za a danganta shi so a danganta shi da ubansa
haka ne
addini ma haka yace mana idan abin da dadi ne kowa da yanzu duk duniya da mun zama ƴaƴan mata kowa zai amfani da sunan mahaifiyarsa ne to sai addini ya ba mu cewa mu amfani da sunan mahaifinmu
ko mun lalacewarsa
ai ko da ita ce ne kai ko kara wanda shi kadai zai iya karewa
to Hajiya kamar dai da nake so mu ƙara dawowa ina son ne mu fahimci illar da shi wannan kalma yake wa mata ɗan mata waɗanda ba su da wani aibu amma kasancewar uwa ce kadai ta rene su kamar yadda malama Hussaina ta bada wani kuntancen cewa wani na saurayi ma namiji ne ma anje ne ma auren sa an hana ba wai an hana shi auren bane saboda kila bai da tarbiyya ko an ga na banza bane a'a akwai kila wani abu da suke duba cewa an har ba akwai namiji ne a cikin al'amarin ba su ba su yadda ba wannan ba ka ganin kamar kawai al'ada ce saboda ai kasashen turai za ku ga mace ma kawai akan kankanta za ta iya zuwa ta je ta haihu ba tare da mata san waye uban ba misali ta kuma rini danta ta ya zama wani babban abu misali
ai yanzu abin da yake
al'ada mu ba
dai ba yake ya kamata ya ce
mu a nan Najeriya harka aure tana tafiya da addini da al'ada
haka
wato a kullum mai an ce yar mace mata ni a wanda nake so su daina ganin kamar da su waki kuma duk inda kika ji an jefa wannan kalma
to ai bungudu ba katsai ka nai ba abin da ya sa muke ganin kamar da mu ake sunan mu ne yake yawo a ciki
to ai abin da ya sa
kuma zaka ga duk inda aka ce wannan yar mace ne ko dan mace ne ake da alatacce ne ake to ake danga ta shi ko ba za a taba cewa dan mace dan mace
harkar aure
a dan wane ne
harkar
aure ne
ka yara su ko kuma
ya kuji ka harkar aure duk inda mace take an cika danganta ta da uwar ta mace a ga harkar namiji in ya lalace uba ne a cikin gida da shi da matarsa idan yaro yana abin da bai daidai ba sai ya ce ai halin uwarsa ne ta biyu ba shi ba amma in yana abin da yake daidai sai ya ce halina ne ko halin gidanmu amma ga cikin al'umma in yaro na abin da bai dace ba ubansa ake haddanata
eh tabbas tabbas ana haka
in kuma yaro na abin da ya dace kuma wani lokaci ma sai kaga an ce uwarsu ta ba su tarbiya amma ku mata wani lokaci kuna cikin gida kuma mu hiran da muka yi waje wani lokaci ba a so a kawo muku cikin gida saboda ko wani namiji na so ya zo gida ya zama wani dan basaraki sai kiga gaskiya ake faɗi waje cikin gida ana kokari a boye muku
irin zaman majalisa zaki ga an fito ana fadan gaskiyar mata suna da hakuri sun san ya kamata ban bata komai ba ta sai da tayi gidan nan aka ci ta sai da yaran nan ta gyara su aka je makaranta wani na cana bacci har da mai shari tunda karfe 6 ta tashi shi kan shi ne mai gidan uban ita za ta sa mai ban wanka shi kan shi uban ita za ta saki wada mai lokacin zuwa office din kai shi kan shi iyayen shi da ya haifa bai sai da za a yi musu wanka ba bai sai da za a kai su makaranta ba wani ma har gaba ɗaya ma bai san komai ba bai san wani ma zai ce shin wai yanzu wani ajina wa wani yake yanzu wani ma na nauyi duka uwar ta kula da mijin ta kula da ƴa ta kula da komai amma da an tashi an samu ya aka si na ƴa mace da an samu aka ci da ƴa mace sai a kauce sai a ce ai uwar ta biyo ƴar mace ce saboda haka ka bata aure baka san kuma kai mijin da kai yaddi da haka ba kai ne sakarin kai ne mai baka san ciwon kanka ba kuma kai ne ka kasa rike gidanka har aka samu ƴar mace a cikin gidanka to saboda haka wannan kalmar ku mata ku daina ganin ku kada yake jefa ma mu a maza wajen da tijai da an ce ƴar wani ce amma ƴar mace ce to shine wani
an zage mijin
ko shugabanci ma wani bai bashi zai ce mutumin da ya kasa rike gidansa ƴaƴansa ma ƴar mace ne so in muka ce cikin al'umma wani ma komai ba zai saye ka ba wani komai ka fito har da lokacin na siyasa mun ga ƴan siyasa da aka mai rufe aka ce sun kasa rike ya za a yi mu zabe su wannan kujera mutanen da a gidansu ma sun kasa rikewa ƴaƴansu ma mata an kasa aure su an ce musu ƴan mace ce balle su rike al'umma to abinda ake gani duk lokacin da miji aka ce an wulakantar da mata shi ko an ga mata kalami mara daɗi ta kasa to shi ya kasa kuma duk lokacin da mata aka ce mijinta ya kasa ya abun kunya ai ita ta yi to abun ne dan jumare da dan jumare a taba raba anta da jini abu ɗaya ne ka tafiya ɗaya kai ka auro ta ga yadda addini ya tanada ta zama matarka aljanna tana ƙarƙashin kafarka kai kuma dole sai ka mata adalci ka ba ta tarbiyya da za ta koma ga ƴaƴanku sannan al'umma za ta gare ku da mutunci da daraja kuma ƴaƴanku su samu albarka cikin jama'a
ni dai shawarar da zan ba mu gaba ɗayan mu shine dan Allah mu daina jifan ƴaƴan mu da wannan muguwar kalma dafa na kowa ne yau dan an kalli yadda na haifa an ce mata ƴar mace gaba ɗayan mu nan ya shafi mu saboda duk haduwa ya kamata mu yi mu ba wa ƴaƴan mu tarbiyya
ba mutun ɗaya ba
ba mutun ɗaya ba yanzu ne ai kinga al'amura suka chaɓe to amma in muka daure muka cire wannan muguwar kalmar daga cikin al'ummar mu wallahi ƴaƴan mu za su samu ingantacciyar rayuwa sannan ita mace da ake jifan ƴarta da wannan kalmar ba da san ranta hakan ya same ta ba walau mutuwar aure ba wata take so auren ta ya mutu walau mutuwar miji ba fata ake ba to sai dole fa ta zo sai kamar kuma na uku sakakken miji wanda shi bai san menene muhimmancin kula da iyalinsa ba ma gaba daya zai iya kawai ya zo cikin dare sai ƴaƴa ma sun yi bacci wani zai shigo gida ana kiran sallar asuba ya fice wani dan kar ya kawo daidai da tsinken sakacin haƙori gidansa sai ya sa ya zauna a majalisa idan majalisar wacce ake sayan ƙwallam da makulashe ne a tande tare da shi ya koma gidansa ƴaƴansa sun yi kukan yunwa har sun kwanta to kinga dole mace ta tashi tsaye ta ga ta inganta rayuwar ƴaƴanta annan in mace dai tana tsaye ne dan kula da gidanta ba ta yi laifi ba
sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da Tattiya na gabatarwa Hawwa Sharif da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Julie Leroy Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya